الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما لا يتقبل شيء. ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه وذل كل شيء لعظمته، فقال: ما من دابة إلا هو آخذ بناسيتها، فكيف أخاف ما ناسيته بيد غيره وهو في قبضته وتحت قهره وسلطانه دونه؟ وهل هذا إلا من أجهل الجهل وأقبح الظلم؟ وهل هنا تشيغ بدأ بيانا وانا مطيات النبي هود عليه السلام دوانا إلين يد يتري متاننسا يما قالوا بلانشيسو باتارة يانون ياجت أوروبا دودا أبن سكيتا مسا كوراري دشيد بلازنا يما نونا تشيوا أبن سكشيريا na cin zarafi ko makirci su yi masa, kada su daga masa kafa. Ba komai ya sa shi yake da wannan karfin gwiwa ba, sai dan ya dogara ga Allah subhanahu wataala. Ni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum, na dogara ga Allah wanda shine ubangiji na kuma ubangijinku. Sannan akhbara an umumi qudratihi wa qahrihi li kulli ma siwa. Sannan annabi Hud alaihi salam ya bada labarin cewa kudrar Allah da kaharinsa, karfinsa da rinjayarsa ya kunshi kowa da kowa. Ubangiji subhanahu wataala kudrarsa ta game kowa da kowa, mai iko ne akan komai, sannan kuma qahirun ne fawqa ibadi, sama yake mai rinjaye ne akan bayansa, babu wanda daga cikin bayansa da zai rinjaye shi ko manufarsa ta rinjaye ta Ubangiji. Ya san da wannan, wa dhulli kulli shay'in li'azamati, ya san kowane abu yana kaskantar da kai ne ga girman Ubangiji subhanahu wataala. A gaban Allah subhanahu wataala komai girman abu ba komai bane, duk girman sa ba komai bane a gaban Allah. Saboda haka inda yace Allah, to ya gama magana, ba kuma abin da yake jin tsoro. Sai yace: ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha, babu wani mai tafiya a bayan kasa, mutun ne ko aljanne ko dabba ce, illa huwa akhidhun bi nasiyatiha, face Ubangiji ne ke rike da makwarkwadarsa. To idan ya zanto makwarkwadarsa a hannun Allah take, fa kaifa akhafu ma nasiyatuhu bi yadi ghairi, ya wanda makwarkwadarsa ba a hannunsa take ba tana hannun Allah, ma'ana jujjuyawarsa da dukkan motsinsa a hannun Allah yake yin sa. Wa huwa fi qabdatihi wa tahti qahrihi wa sultanihi duna, yana cikin damkar Allah subhanahu wataala, yana karkashin rinjayensa da ikonsa, wato ba shi da wani katabus, ba shi da abin da zai iya wa kansa in ba Allah subhanahu wataala ya ga damar abin ya faru ba. To wanda yake irin haka, da menene zan ji tsoransa? Wa hal hadha illa min ajhalil jahli wa aqbahiz zulm, in ji tsoran wani irin wannan, ai yana daga cikin wautar da tafi kowace wauta tafi kowane zalunci muni. Saboda ba zai yiwu ba, inda har na yarda cewa annabin Allah ne, kuma na yarda cewa Allah subhanahu wataala mai bani kariya ne, wannan duk kurarin naku da barazanar ba ta daga min hankali ba, na san ba abinda za ku iya yi min abinda Allah bai min ba. Wannan shine abinda annabi Hud alaihi salam ya fuskanci mutanensa da shi.
ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدره، فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه، فلا أخاف ما دونه، فإن ناسيته بيده، ولا أخاف جوره وظلمه، فإنه على صراط مستقيم. فهو سبحانه ماد في عبده حكمه، عدل فيه قضاؤه، له الملك وله الحمد، لا يخرج تصرفه في عباده عن العدل والفضل. إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته، وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته، وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا. وفي الحديث الصحيح: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناسيتي بيدك، ماذ في حكمك، adlun fiyya qada'uk as'aluka allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi indak an taj'ala al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi illa adhhab allahu hammahu wa ghammahu wa abdalahu makanahu faraha wa hadha yatanawalu hukma rabbil kawni wal amri wa qada'ahu alladhi yakunu bi ikhtiyari al abdi wa ghayri ikhtiyari fa kila al hukmayni madin fi abdi wa kila al qada'aini adlun fi fa hadha al hadith mushtaqqun min hadhihi al aya bainahuma aqrabu nasab.
مال ابن القيم يتقبل الشيوى ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم سنة النبي هود عليه السلام يباس الأبار الشيوى الله سبحانه وتعالى إلى بس تفرك مديده في كل ما يقضيه ويقدره إلى بس تفرك مديده تكن أبن الله يرقى يهكن تايقدره فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه da haka kada bawa ya ji tsoron zalincinsa ko zalincinsa kada ya ji tsoron zalincinsa fala khafu ma dunahu haka nan ba zan ji tsoron abinda bai kai Allah ba fa inna nasiyatahu bi yadihi domin makwarkwadansa a hannun Allah take wala khafu jawrahu wa zulma ba zan ji tsoron zalincinsa ba fa innahu ala siratin mustaqim domin haka yake ko anaka ko ya mai mai ta ko فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ فَإِنَّهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَمِنْ اللَّهِ يَنَا بِسَ تَفَرْكِ مَدَيْدَيْتِي فَهُوَ سُبْحَانَهُ مَاضٍ فِي عَبْدِهِ حُكْمُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حُكُنْتِنْ سَمِي زَرْتُوَانِي أَشِكِنْ بَاوَنْسَ عَدْلٌ فِيهِ قَضَاؤُهُ حُكُنْتِنْ سَدَ يَرْغَى يَزَرْتَرْ كُمَا عَدَلْتِي نِي غَرِيشِي لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ مُلْكِي نَاسَ نِي غُدِيَا مَا تَاسَتِي وَلَا يَخْرُجُ تَصَرُّفُهُ فِي عِبَادِهِ عَنِ الْعَدْلِ وَالْفَضْلِ din tasarrufin ubangiji mu'amalar sa da bayin sa gaba daya bata fita daga kwararan adalci da na falala in a'ta wa akrama ko dai lokacin da ya bayar ya karrama wa hada ya shiryar wa waffaka ya datar fa bi fadlihi wa rahmatihi to wannan da falalar sa ne da rahmar sa wa in mana'a wa ahana idan ya hana ya wulakantar da wani wa adalla ya batar da shi wa khazala ya tabar da shi wa ashqa ya tsiyatar da shi fa bi adlihi wa hikmatihi da adalcin sa ne da hikimar sa ya masa haka wa huwa ala siratin mustaqimin fi hadha wa hadha Allah bisa tafarki yake madaidaici a wajen wannan da wannan duka amma ibn al-qayyim ya ci gaba da cewa annabi hud alaihi salam ya ci gaba da labari yana ga yawa mutanansa cewa inna rabbi ala siratin mustaqim ce Allah subhanahu wataala bisa tafarki yake madaidaici wato tafarki yake madaidaici cikin duk abin da ya hukunta da duk abin da ya kaddara wa bawansa don haka ubangiji subhanahu wataala baya zalintar kowa ballantana bawa ji tsoron zalincin ubangiji la yakhafu zulman wala hazma ba zai ji tsoron zalunci ba ta hanyar a dora masa abin da bai yi ba ko kuma a rage masa aikin sa da yake mai kyau Allah ba zai yi wannan ba baya yin wannan don haka ubangiji akan wannan ala siratin mustaqim yake sanna wala yakhafu ma dunahu fa inna nasiyatahu bi yadi in kuma wani ne ba Allah ba to shi ma ba zai ji tsoron sa ba saboda kwarkwadar sa tana hannun Allah saboda dukkan motsin sa da fadi tashin sa a hannun Allah yake ba shi da ikon yin abinda Allah bai nufe shi da yayi ba don haka shi ma bana jin tsoron zalincin sa domin ubangiji subhanahu wataala ya rike da makwarkwadar sa shi kuma ala siratin mustaqim فهو سبحانه ماض في عبده حكمه دعا بند الله سبحانه وتعالى يحكم تاوبا وانسا ميزرتواني عدل فيه قضاؤه أبند يرقى يحكم تا يزرتركم عدلتيني دعا بند الله يحكم تاوبا وانسا توانا أبن ميزرتواني أتعرض با وانسا بابا أبند زي هانا زرتور أبن الله يسو زرتدشي انكم الله يزرتدشي تو أبند يزرتر وبا وانسا عدلتيني babu zalunci a cikin sa domin lahul mulku wa lahul hamd shi yake da cikakken mulki, mai cikakken mulki ko shi ne wanda yake iya yin abin da ya ga dama, babu mai iya dakatar da shi ko ya hana shi, wannan shi ne mai cikakken mulki. Idan ka duba za ka ga kenan kowa mulkinsa dukkan idan da ya kai ga mulki, mulkinsa takaitacce ne, nakasasshe ne, kasasshe ne, domin dole ne akwai abin da zai iya, akwai abin da ba zai iya ba, akwai abin da yana so ya kasa yi, akwai abin da baya so kuma yana ta faruwa. To kaga ashe duk yadda yake ji da mulki, mulkinsa ba cikakke ba ne, amma Ubangiji mulkinsa cikakke ne. Madin fi ibadihi hukmu, duk abin da ya so hukuntawa sai ya faru, babu abinda za abinna, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab. Allah shi yake hukunci, babu mai iya tsayawa gaban hukuncin sai ya hana ya dakatar. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, ba mai cewa Allah me yasa kai kaza, sai dai shi ya tambayi bayan sa me yasa ku kai kaza. Waqifuhum innahum mas'ulun, tsayar da su za a yi musu tambaya. Fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalin, saboda kowa Allah zai masa tambaya, zai tambaye shi me yasa yayi kaza, me yasa bai yi ba. Amma shi Allah la yus'alu amma yaf'al, ba a tambaye sa me yasa ya aikata kaza. Haka Ubangiji subhanahu wataala shi yake da cikakken mulki, walahu alhamdu, shi yake da cikakkiyar yabo, yabo da godiya. Dukkan wani dukkan wani nau'i, wani dangi na yabo da kirari da jinjina, to Allah ne ya fi cancantar mafi kamalarsa. To duk wani abin da za ka faɗa na kirari da jingina da yabawa, to Ubangiji ya fi cancantar mafi kamalar wannan abin da za ka faɗa. Saboda haka dukkan anwa'ul sana, da wanda za ka iya yi ma da wanda ba za ka iya yi ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya fi cancanta da wannan. Za nusni alaika anta kama asnaita ala nafsik, duk da za mu yabi Allah ba za mu iya yabansa yadda ya yabi kansa ba. La yakhruju tasarrufuhu an ibadihi an al-'adl wal fadl, duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa bayinsa, to ba abin nan da yake yi baya fita daga adalci ko falala, kamar yadda muka yi bayani. Ko da ya zama adalci ne ko ya zama falala ce, amma ba zai taɓa zama zalunci ba, ba zai yiwu ba. Yawan ya bayar, ya bayar ne da falalarsa. Hakanan in ya karrama mutum, ya ɗaukaka martabarsa, ya darasta shi, ya yi ne da falalarsa. In ya nuna masa hanya madaidaiciya, ya sanar da shi addini, ya ganar da shi bin Allah, ya yi ne da falalarsa. In ya ba shi taufiki gamdakatar da dace a cikin lamuransa, ya yi ne da falalarsa. Fa bi fadlihi wa rahmatihi, ya yi wannan ne da falalarsa da rahmarsa. Ba wai dan ka fi kowa cancanta ba, shi ya sa Allah ya maka haka, a'a, Allah ya ga dama ya zaɓe ka yi maka. Ka duk abin da kake yi na bautar Allah, ka yi wa Allah godiya a kansa. Duk abin da za ka bauta wa Allah da shi, ka yi godiya a kansa. Shi ya sa godiyarwa da muke yi wa Allah ita ma tana buƙatar mu yi mata godiya, mu yi godiya a kanta, saboda ba dan ya so ba godiyar ba za ta yi ba. Saboda ka kakka ɗauka cewa iya yin ka ne, ko dabararka ce, ko iliminka ne, ko wayonka ne ya sa ka fahimci addini har kake bautar Allah yadda yake so, ba wannan ba ne. Wannan falalarsa ce, shi ya ga dama ya baka wannan shiriyar, ya ga dama sai ya ƙwace abin da ya bayar. Saboda duk abin da kake ciki ka ɗauka cewa kyauta ce daga Allah, ba iyayenka ba ne, falalarsa ce kuma rahamarsa ce. Wa in mana'a wa ahana wa adalla wa khazala wa ashqa fa bi'adlihi wa hikmatihi, yayin da kaga wani kuma Allah ya hana masa, ko kuma Allah ya bar shi a wulakance, ko batacce, ko tababbe, ko tsiyatacce, to kakka ɗauka wato Ubangiji subhanahu wataala ya yi haka ne don ya zalunce shi ko don ya cuce shi. A'a, akwai hikimar da ta sa Allah ya haka. Duk wanda Ubangiji subhanahu wataala ya ɓatar, bai ɓatar da shi haka kawai ba, sai don bawan nan nashi ya zaɓi ɓata, ya karkata zuwa ga ɓata. Allah subhanahu wataala da ya bayansa ya sako su bayan ƙasa, ai sai da ya saukar da littattafai, ya yi ko annabawa. Littafan bai zubo su kawai ba haka nan, ce ya zubo musu da littafai kawai, wanda zai iya garanta ya gane, ya gane, wanda zai gane ba, shi kenan. baya littafan aiko annabawa wadanda suke suka taho da wannan littafan don su yi wa mutane bayanin abinda littafan suka kunsa su ga kuma yadda ya aikata wannan shari'a tun daga kafuwar duniya tun daga lokacin da Allah ya fara aiko annaba tun daga lokacin da Allah ya saukar da annabi Adam yace fa in ba'atiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ce ga shari'a ta nan za ta zo tare da ku wanda duk ya bi shari'a ta babu tsoro tare da shi babu kuma bakin ciki faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wanda ya bi shari'a ta ba zai fala yadhillu ba zai bace ba a nan duniya wala yashqa ba zai tsiyata a lahira ba saboda Allah subhanahu wataala bai bar bayin sa haka kawai ba sai da ya turo musu annabawa suka zo suka karantar da su a gaya musu ga abin da yake daidai ga abin da yake ba daidai ba faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wa hadainahu an-najdain Allah nuna wa dan adam hanyoyi guda biyu inna hadainahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya bashi dan ya bashi dukkan hanyoyi wanda da su ne zai iya fahimtar ilimi الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وبنجي يباكو جيدا غني يباكو واليدا زوتيا رزاكو يفهنتا واتو يباكو ودنن أبنن ودنن حواس ودنن تهنن سني أكي رسك إلمي كغني كو كجي كو كما كفهنتا رزوتيا ركا ودنن دكا وبنجي يأي ودن أدم دن ينكي مسا ونهنزلي to yayin da ubangiji subhanahu wataala yayi wa dan adam wannan ya halicce shi mai ji mai gani hal ta'ala al-insan hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura na khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura wannan shine shimfidar da Allah ya wa dukkan dan adam ya halicce shi ga yadda ya halicce shi ya sanya shi sami'an basiran kaga ya bashi kafofi dinda zai iya samun idrakin ilimi zai iya riskar ilimi da su sannan kuma hadainahu sabil ya bai bashi da kinsa da ganin sa kawai ba ce je ya fahimta da kankin kansa sai aiko annabawa sai nuna masa to ga abin da yake daidai ga abin da ba daidai ba to kaga anan an yanke masa hanzari imma shakiran ko imma kafura ko dai ya zabi bin Allah ya zama mai godiya bisa wannan ni'imomin da ya masa ko kuma ya butulci ya kama wata hanya to ashe kaga wanda ya bace babu maganar a ce Allah ya zalunce shi wa Allah ya zalunta ba wanda Allah ya zalunta wa ba kunna nu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah bai taba yi musu al'umma azaba ba sai ya turo manzo manzon da ya gargade su sannan sun bijirewa Allah subhanahu wataala to kuma kaga ko me yesu suka saya wa kansu falamma zagu saga Allahu qulubahum thumma sarafu sarafa Allahu qulubahum suka karkace sai Allah karkatar da zukatansu saka wanda ya zabi karkata shikenan sai Allah ya dora ya bar shi a tafi akan wannan sai ubangiji subhanahu wataala ya hore masa wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi ayyukan kaddara sahabbai suka ce ya rasulullahi famal amal in yazan to kowa akwai abinda aka riga aka kaddara masa dan aljanna ne dan wuta ne tun a farko to me yasa za mu yi aiki annabi ya ce i'malu fa kullu muyassaru lima khuliqa la ku yi aiki kowa an hore masa abinda aka halicce shi saboda shi saboda haka waɗanda aka halitta saboda aljanna aka cewa aikin aljanna ne a gaban su wanda aka halitta saboda wuta aikin wuta ne a gaban su ko Allah ya hore masa abin da zai yi don haka duk abin da kaga ubangiji yayi ya bayar ya hana ko ya dauka kaya kaskanta ko yayi falala ko yayi abin nan duk yana yin sa ne cikin adalcin sa da hikimar sa wa huwa ala siratin mustaqimin fi hadha wa hadha Allah bisa tafarki yake madaidaici a cikin abin da ya shafi wannan bangaren na falalarsa ko wannan bangaren na adalcinsa sannan mala ya ce wa fil hadithi sahih azo cikin hadisi sahihi hadisin Abdullahi dan Mas'ud da Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin al-Musnad haka na Ibn Hibban ya fitar da shi a cikin littafin sa as-sahih haka nan al-Tabarani a cikin al-Mu'jam al-Kabir haka nan al-Hakim shi al-Mustadrak ya fitar da shi hadisi ne masu malamai suka inganta shi kamar al-Hakim Naisaburi Ibn Hibban gabaninsa Ibn Hajar al-Asqalani ya hassana shi Sheikh Nasiruddin al-Albani ya sahih hadisin Abdullahi dan Mas'ud annabi yake cewa ma asaba abdan qattu hammun wala hazan, babu wata damuwa samsam, babu wata damuwa ko wani bakin ciki da zai samu bawa. Fa qala, sannan bawan nan yace, allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaybi indaka an taj'ala al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi illa adhhab Allahu hammahu wa ghammahu wa abdalahu makanahu faraha. Maiki sallallahu alaihi wasallam yace babu wani bawa, ba san babu wani bawa da damuwa ko bakin ciki za su rufe shi. Sannan sai ya ce, ya Ubangiji, lalle ni bawanka ne, dan bawanka, dan baiwarka, makwarkwadata tana a hannunka. Madin fiya hukmuka, hukuncinka mai zartuwa ne a kaina. Adlun fiya qada'uka, sannan abinda ka zartar a kaina kuma adalci ne. As'aluka bi kulli ismin huwa laka, ina roƙonka da duk wani sunan da yake naka ne. Sammaita bihi nafsak, da ka kira kanka da wannan sunan. Aw anzaltahu fi kitabik, ko ka saukar da shi a littafinka. Aw allamtahu ahadan min khalqik, ko ka sanar da wani cikin bayinka. Aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka, ko ka keɓanta da saninsa a cikin iliminka na gaibu. An taj'ala al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi, ina roƙonka ka sanya al-qur'ani mai girma ya zama da manar zuciyata. Wa nura sadri, ya zama hasken ƙirjina. Wa jala'a huzni, ya zama tafiyar da wato damuwata, gusar da damuwata. Wa dhahaba hammi wa ghammi, da kuma tafiyar da damuwata da bakin cikina. Illa adhaba Allahu hammahu wa ghammahu, face Allah ya tafiyar masa da damuwarsa da bakin cikinsa. Wa abdalahu makanahu faraha, ya musanya masa da farin ciki a madadinsa. A wani hadisi kamar yadda kuka gani, annabi sallallahu alaihi wa sallama yana koyawa bayan sahabbansa da sauran al'ummarsa abinda za su rika faɗa yayin da suke cikin damuwa da ɓacin rai, cewa idan suka yi wannan, Allah subhanahu wa ta'ala zai cire musu damuwarsu da ɓacin ransu. Yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake nuna wa bawa gaba ɗaya ya sadu da ya miƙa wuyarsa gaba ɗaya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya yi tirafi da ubudiyarsa, cewa shi bawan Allah ne, shi bawan Allah ne, ba shi kaɗai ba, duka da shi da iyayensa da kakanninsa da zurriyarsa gaba ɗaya bayin Allah ne. A gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba su da kataɓus, kuma sai yadda mai gida ya yi da bawansa. Saboda ba su da wani abin da suke da shi in ba abin da ya ba su ba. Don haka ga su, ga shi ya zube a gaban ƙofarsa, yana neman falalarsa da ihsaninsa, yana neman kulawarsa, ya yarda da cewa ko menene na Allah subhanahu wa ta'ala dangane da shi daidai ne, babu wani abin da ba daidai ba. Ja'adlun fiya qada'uk, abinda ka hukunta mun adalci ne. Abinda duk Allah subhanahu wa ta'ala, madin fiya hukmuk, abinda duk ka zartar mun na hukunci, duk hukuncin da ka zartar mun, to wannan hukuncin da ka zartar mun, wato wannan hukuncin mai zartuwa ne a kaina, wato babu wani abin da za ka hukunta da ba zai yi ya faru a kaina ba. Hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ga bawansa wani abu ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya rigaddara faruwarsa, mai kyau ko mara kyau. Wannan abin da Ubangiji ya riga ya kaddara, ya rubuta faruwarsa, shi ne hukuncinsa. Al-hukmul qadari, abin da Allah ya riga ya kaddara masa na zai faru. Sannan al-hukmu shari'i, shi ma ya shiga ciki. Al-hukmul qadari, abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya hukunta masa, ya kaddara masa, ya ce wannan abu ne da zai iya faruwa gare shi, to na yarda cewa babu wani wanda zai iya dakatar da wannan hukunci naka. In ka so faruwarsa sai ya faru. Sannan idan ya faru shi ne al-qada. Sannan idan ya faru shi ne al-qada. To al-qada, wannan duka abin da ya riga Allah ya zartar da shi ya faru, to wannan kuma adalci ne. Babu wani abin da ni a matsayina na bawa nake tuhumar karya Ubangiji a kansa. ko cewa ba ai mun adalci ba ko ba haka ya dace ba, ka shiga wata matsala ka rika tunanin wai me yasa Allah zaka mun haka, me yasa Allah, why wai arni ji why Allah why ka cewa Allah why Allah la yusalu amma yaf'al, kai ka rika cewa me yasa ya maka arni bai ba. Abinda duk ka hukunta min adalci ne, duk abinda ka hukunta min adalci ne. Hukuncin Allah iri biyu ne, akwai hukuncin sa al-qadari al-kauni, akwai hukuncin sa al-shar'i al-dini. Hukuncin Allah al-qadari al-kauni shine abinda Allah subhanahu wataala ya riga ya hukunta wa bawa zai same shi, mai kyau mai dadi ko kuma mara kyau ko mara dadi, wannan hukunci ne na kaddara. Akwai hukuncin sa al-shar'i, abinda Allah ya hukunta masa na cewa yi kaza ka bar kaza, yi kaza ka bar kaza, yi kaza ka bar kaza. To duka waɗannan hukuncin na Ubangiji subhanahu wata'ala, kai bawa mumini a gurinka duk abin zartarwa ne, babu wanda ya gagari Ubangiji subhanahu wata'ala. Shi yake da iko da kai, saboda shi yake da ikon kuma ya baka doka. Alalahul khalqu wal amru, al-khalqu shi yake da iko da halittarka, yayi ka daga babu, yayi maka halittar da babu mai yi maka irinta. Sauraka wal amru shi yake da kuma umarni ya ce da kai yi kaza bar kaza, shi yake da kai. To bawa mumini duk ya yarda da wannan, kuma a ransa haka yake ta yake kudircewa dangane da Ubangijinsa. Sannan al-ahkamu shar'iyya, wannan hukunce-hukunce na shari'a dukansa a gurin bawa mumini adalci ne. Babu wani abin da Allah subhanahu wataala ya umarni da shi wanda yake babu adalci a ciki, wanda yake akwai takurawa, akwai zalunci, akwai yuridullahu an yukhaffifa ankum wa ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Da abin da Allah yake nufi da ku shine sauki, babu tsanani. Allah bai nufi tsanani da ku ba. Sauraka duk abin da Ubangiji subhanahu wataala yayi akwai hikima a cikinsa. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, kalimatu rabbika sidqan wa adla, saboda gaskiya ne dukkan labaransa, kuma sannan hukunce-hukuncensa dukkan adalci ne. Sannan adlun fihi qada'uk, duk abinda ka riga ka hukunta kuma adalci ne, babu wani abinda kake hukuntawa sabanin wannan. To kaga anan bawa ya yarda da cewa akwai kaddara, sannan kuma ya yarda da cewa ayyukan Allah duka akwai hikima a cikinsu. Saboda ya yi hannun riga da aƙidar masu korewa Allah kaddara, cewa bawa shi yake zana wa kansa komai, komai cewa bawa shi yake zana wa kansa. A'a, akwai abin da Ubangiji subhanahu wataala, kowane abu da bawa yake Allah shi yake halittarsa, ya san da abin kuma shi yake halittar wannan abin, kuma shi yake bawa damar har yayi abin. To amma a ciki akwai abin da bawa bai da zaɓin sa a ciki, akwai abin da bai rake da zaɓin sa a ciki, akwai kaddarar da bawa bai da zaɓi a cikinta, akwai kaddarar da bawa yake da zaɓi a cikinta, kaddarar da bawa bai da zaɓi a cikinta. Duk abin da ya shafi halittarsa, ba wanda yake zaɓar yadda za a halicce shi, halicce shi dogo ko gajere, fari ko baki, mai kyakkyawa ko mummuna, dan ƙasa kaza ko dan ƙasa kaza, Bature ko Balarabe ko Bahaushe ko ba wanda yake zaɓar wannan. Yadda ka ganka haka za ka ganka, ba kada ikon ka ce kai ya aka yi maka kunne irin wannan, ko kai ba irin wannan kunnen kake so ba. To kaga anan dan adam Allah baya kama mutum da wannan, ce ya aka kai kai yadda aka yi ka kaza. Wannan kaddara ce da ba ka da zaɓi a cikinta, kaddara ce da ba ka da zaɓi a cikinta. Akwai kuma kaddara da kake da zaɓi a cikinta, shine ayyukan da Allah duk ya halitta ya baka dama ka zaɓi wannan ko zaɓi wannan. Shine abinda ma shakira wa imma kafura, da aka ce man sha'a falyu'mir wa sha'a falyakfur, kowanne kai da kaddarar Allah kai, ba wani abinda za ka yi ba da kaddararsa ba. Aka ce kaddararsa shine iliminsa, halittarsa, ikonsa, saninsa. Akwai wani abinda za ka yi ba da ilimin Allah ba, ko da ikonsa, ko da izininsa, ko ba babu shi. saboda haka in abu mai kyau kai da kaddararsa kai, in abu mara kyau kai da kaddararsa kai, sai dai wata kaddarar akwai kana da zabi, wata kuma ba ka da zabi. Wacce ba ka da zabi, Allah baya hukunta ka da ita, baya hukunta ka akan kaddarar da ba ka da zabi akanta. Amma kaddarar da kake da zabi akanta, Allah ya baka dama a matsayinka na mutum mai hankali cikakke, ya nuna maka, amma ka zabi ka dauki wannan, to ka kuma ba za ka yi hujja da kaddara kuma a nan ba. Ka yi hujja da kaddara ta biyu kamar yadda kai zaka yi hujja da kaddara ta farko. Kaddara ta farko kai hujja da ita, haka Allah ya yi ka. Allah ya yi mutum ba iya ruku'u, Allah ba zai kama shi cewa baka iya ruku'u a sallah ba. Haka Allah ya yi kafarsa ba iya abin nan, ko wata larura ta same shi. Wannan duk kaddara ce wanda dan adam bai da dakal a cikinta, amma kaddarar dan adam yake dama a cikinta, kuma zai wa Allah hujja da ita ba. Ya ce shi Allah ne ya ga dama ya yi haka, don haka shi yake sa yake haka, wannan ba zai ta yiwu ba. To bawa ya yarda da cewa akwai kaddara, sannan kuma ya yarda da adalcin Ubangiji, saboda haka ya kore, ya kaucewa hanyar kadariya mu'tazila wanda suke cewa dan adam shi yake ganin abin da yake yin abin da yake so, babu hannun Allah a ciki. Wannan hanya ce ta mu'tazila al-qadariya, nufatul qadar. Ya kuma kaucewa hanya ta al-jabariya wanda su kuma suke cewa dan adam ba shi da katabus, kaga kenan a cikin ayyukan Allah babu hikima. Suna korewa Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa, yi hikima a cikin ayyukansa. To yayin da ka ce madin fiye hukmuk adlun fiye qada'uk, to ka yi hannun riga da waɗannan ƙungiyoyi karkatattu guda biyu, ƙungiyar qadariya da aljabariya. Sa'aluka bi kulli ismin huwa lak, ina roƙonka da duk wani sunan da yake naka ne. Falillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Allah yana da kyawawan, mafi kyawawan sunaye, sai ku roƙe shi da su. Sammaita bihi nafsak, sunan da ka kira kanka da shi, Allah subhanahu wataala, asma'uhu tawqifiyya, tawqifiyya wato sai abinda Allah ya kirawo kansa da shi. Wani ba zai kirkira wa Allah suna ba, kirkira suna ya ba wa Allah, a'a. Akwai babin sunaye, akwai babin sifofi. Babin sifofi ausa yana da faɗi sifar Allah, amma suna shi wannan yana buƙatar sai da nassi daga Alƙur'ani ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yace sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik, ko ka saukar da shi a littafinka, aw allamtahu ahadan min khalqika, ko ka sanar da wanda daga cikin bayinka, war annabawanka suka sanar da mu, aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indak, ko kuma sunanka ma da baka sanar da mu ba yana nan cikin iliminka na gaibi. Saboda haka sunayen Allah akwai waɗanda muka sani, su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata alƙur'aninsa, ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin sahihan hadisansa. Waɗannan duk sunayen Allah ne za mu kira shi da su. Akwai kuma wasu wanda ba mu san su ba, shi ne aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indak. Saboda haka ba ka cewa iya sunan Allah 99 kamar yadda suke sunan Allah duka 99 ne. 99 su ne waɗanda aka faɗi falalarsu, aka ce wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna, amma ba ana nufin iya sunansa kenan ba. Cewa Allah yana da wasu sunaye 99 wanda ya kiyaye zai shiga aljanna, yana da wasu sunaye inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahida. Kaga ba an ce sunayen Allah 99 ba ne, ba haka hadisin ya ce ba. Cewa Allah yana da wasu sunaye 99, kamar ka ce ina da naira 1,000 da zan yi sadaka da ita, ba yana nuna duniya kuɗinka kenan ba, amma a kuɗaɗen da kake da ita ka ware wata 1,000 da ita ce za ka yi sadaka, shi ne ma'anar inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahida. To wannan 99 ɗari ba ɗaya ɗin su ne suke cikin Alƙur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sunayen da kake cikin karo da su kana karanta Ƙur'ani, al-azizul hakim, al-ghafurur rahim, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Wannan su ne sunayen Allah ɗin da ake magana a kansu. Shi yana roƙon Allah, yana tawassuli da waɗannan sunaye na Ubangiji subhanahu wataala, yana roƙonsa an taj'ala al-Qur'an al-azima rabi'a qalbi, ka sanya Alƙur'ani ya zama shine damanar zuciyata, wato ya zama shine ruwan da yake jiƙa min zuciyata. An san cewa yana daga cikin khasiyar ruwa, abinda Allah subhanahu wataala yake banci ruwa da shi. Idan ƙasa ta ƙeƙashe ta bushe, me ake fatan ya sauka domin a samu amfanin ƙasa, a samu amfanin shine ruwa. A sauka ƙasa a samu abin da za a tsire ya fito, dabbobi su sha, ɗan adam ya sha, komai ya rayu da ruwa. Waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy, to kace kana roƙon Allah Ƙur'ani ya zama shine ruwan zuciyarka, wato da shine zuciyarka za ta rayu da koyarwarsa, da tunatarwarsa da fadakarwarsa da wa'azinsa zama da shi ne zai rika raya maka zuciya shi sa kai akai abin nan akai tashbihin alqur'ani da ruwan sama ruwan sama wani abu ne wanda Allah subhanahu wataala yake cewa da shi Allah yake raya kasa bayan mutuwarta to haka ne alqur'ani yake raya zukata bayan mutuwarsu wa nura sadri a kakar ruwa ya dauke kuma ai kaka kuma to amma ana rufin rabi shine waqtul matar lokacin saukar ruwa na'am domin tashbihin alqur'ani akai da ruwan sama shine in ya sauka kasa ta rayu wa jala'a huzni kuma ya zama shine abin tafiyar da bacin raina wa zahaba hammi ya tafiyar da damuwa ta wa ghammi da bakin ciki na al-huzun shine abin da yake samun mutum na wani abu da ya riga ya faru wani abu da ya riga ya faru ya same ka shi yake kira al-huzun ko al-hazan ya riga ya faru shine ya zama hazan al-ham shi kuma abin da yake damun ka wata matsala ce ta taso kana rasa ta inda zaka bullo mata saboda kasa bacci shine al-ham kana cikin abin ko abin kana tawakkuin faruwar sa gaba shi ake cewa al-ham shi kuma al-gham ya kunshi duka biyu ya kunshi duk abin da zai dagula maka rayuwa ya saka cikin wani duhu to wannan shi ake cewa al-gham to qur'ani dai ya zama sanadiyar yayyewar wadannan abubuwan tare da ni annabi ya ce in mutun yayi haka illa azhaba Allahu hammahu wa ghammahu face Allah ya tafiyar masa da damuwarsa da bakin cikin sa wa abdalahu makanahu farahan ya ainihin canza masa da farin ciki a madadin sa shine malam yace wa hadha yatanawalu hukman rabbil kauni wal amri wa qada'ahu alladhi yakunu bi ikhtiyari al abdi wa ghayri ikhtiyarihi yace me eh karishin hadisin ne eh yana bai kawo shi ba suka ce ya rasulullah mu koyi waɗannan mu koyi da ƴaƴanmu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ƙwarai ku koya ku koyi da ƴaƴanku ya kamata wanda duk ya saurari wannan ya koya koyar da wani ma wa hadha yatanawalu hukman rabbil kauni wal amri can da yace madin fi hukmuk mun yi sharhin wannan ce madin fi hukmuk hukuncin ka mai zartuwa ne a kaina wannan ya kunshi hukumul rabb al kauni shine kaddara ya kunshi kuma hukuncin sa al amri shine shari'a mun yi wannan sharhi haka nan da yace adlun fi qada'uk abinda ka zartar adalci ne yace shi kuma wa qada'ahu alladhi yakunu bi ikhtiyari al abd abinda ya zartar masa akwai wanda yake da zabin sa akwai wanda ba zabin sa wanda muka faɗi cewa abinda Allah yake kaddarawa bawa akwai wanda yake ba ya da zabi a ciki ko kuma inda Allah ya bashi zabi cewa liman sha'a minkum an yastaqim ya bashi wannan damar to duk wannan ya kunshi fa kila al hukmain madin fi abdihi dukkanin hukuncin guda biyu hukunci na kaddara da hukunci na shari'a masu zartuwa ne gabawansa wa kila al qada'ain adlun dukkan hukuncin guda biyu wanda yake da zabin sa mai zartuwa da wanda baya da zabin sa to wannan shi ma adalci ne fa hadha al hadith mushtaqqun min hadhihi al aya wannan hadisi kai ka ce daga wannan aya ma aka ciro shi bainahuma aqrabu nasab suna dangantaka matuka da gaske a tsakanin su ba cikin cece ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha shi ma anan yace nasiyati bi yadik madin fi hukmuk ce inna rabbi ala siratin mustaqim shine madin fi hukmuk adlun fi qada'uk shine ma'ana inna rabbi ala siratin mustaqim ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad da kuma cikin kitabul fawaid nashi yayi sharhin wannan hadisi kuma ina jin a cikin wasu karatuttukan mu mun taba yin sharhin wannan hadisi da fadin sa ina ga saboda nan gaba ta tsaya dole mu tsaya anan abinda muka fada da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh